Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 31 ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa hankalin al'umma ya tashi a karamar hukumar Batsari bayan da wasu 'yan bindiga suka aika da sakon gargaɗin ɗaukar fansa. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Silan Munawar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu jami'an Ukraine sun faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta karya alkawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soji a wajen babban birnin ƙasar Ukraine Kyiv da kuma arewacin birnin Chernihiv, yayin da aka ba da rahoton samun ci gaba kaɗan a zagayen tattaunawar zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta mayar da wasu sojoji kaɗan a kusa da Kyiv a cikin ƙasa da sa'o'i 24 da suka wuce, amma ta ce babu wani daga cikinsu da ya koma sansaninsa na gida. Sakataren yaɗa labarai na Pentagon John Kirby ya ce waɗannan sojoji ba su koma sansaninsu ba, suna barin Kyiv kuma suna nausawa zuwa arewaci da ke da tazara da birnin. Ya kuma ƙara da cewa da yawa daga cikin sojojin Rasha har yanzu suna kusa da Kyiv, yayin da ake ci gaba da kai hare-hare. Rasha ta faɗa jiya Laraba cewa babu wata alama ta kulle yarjejeniyar zaman lafiya tare da Ukraine. Alamun rashin jituwar na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky jiya Laraba. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da sabon shafin intanet na gwamnatinsa covid.gov, wanda aka tsara don zama dandalin samun sabbin bayanan annoba tare da samar da damar yin allurar rigakafi, gwaje-gwaje, jiya da kuma takunkumi a wuri guda. Da yake magana da manema labarai a fadar White House, shugaba Biden ya kuma roki majalisar dokoki da ta amince da ƙarin dala biliyan 22 na tallafin gaggawa don taimakawa ci gaba da yaƙi da cutar COVID-19. Biden ya ce ƙasar ta shiga wani sabon lokaci na annobar. Ya jaddada cewa kodayake cutar yanzu ba ta da tasiri kan rayuwarmu ta yau da kullum, ba ta ƙare ba, lura da sabbin waɗanda suke kamuwa a cikin makonnin nan, kamar yadda aka zata, in ji shi. Biden ya ƙara da cewa yanzu Amurka tana da kayan aiki da za ta kare dukkan mutane. Shugaban ƙasar ya ce dandalin covid.gov ya samar da dukkan kayan aiki da ake da su don magance cutar covid-19, ciki har da jerin wuraren rigakafi 90,000 da aka kafa a Amurka, da kuma inda za ka samu abin rufe fuska da gwaje-gwaje, da kuma inda ake samun maganin covid-19. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Amurka a Somalia Larry Andre ya yi Allah wadai da hare-haren baya-bayan nan da mayakan Al-Shabab suka kai a faɗin ƙasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 60. Da yake magana da sashen Somali na biyo ya ranar Talata da ta wuce, Andre ya ce hare-haren da aka kai a Mogadishu, Beledweyne da kuma wasu wurare ana nufin hana Somalia samun kwanciyar hankali. Jakadan ya ce suna Allah wadai da masu neman kisa da lalatawa, suna dakatar da farfaɗo da Somalia kuma suna kashe rayuka da yawa wajen yin hakan. Muna goyon bayan waɗanda ke neman gina Somalia mai zaman lafiya da ci gaba. Wannan shine abin da haɗin gwiwarmu da hukumomin Somalia ke da burin cimmawa. Wani mummunan hari da ƙungiyar Al-Shabab ta kai a ranar 23 ga watan Maris a filin jirgin saman Mogadishu mai tsaro sosai ya yi sanadin mutuwar aƙalla mutane 7, ciki har da 'yan ƙasashen waje 5, a cewar kakakin 'yan sandan Somalia Manjo Abdul Fatah Adin Hassan.
Tunan zuma kaɗan za mu kawo muku sauran labarin duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda al'umman ƙaramar hukumar Batsari ke cikin zaman ɗarar bayan da sakon 'yan bindiga ya isa yankin. Wakilin Musa Sha'ib Malumfashi na ƙirƙirar ƙarin bayani.
Tun a ƙarshen makon jiya ne ƴan bindiga suka baiwa al'ummar batsari wa'adin mako guda na zauna a yi sasanci da su ko kuma su farwa mutanen garin. Wannan labari dai ya tada hankalin jama'a domin ya bazu ko ina. Hakan ya sanya na tuntuɓi sarkin Roma hakimin batsari don jin gaskiyar lamar.
To ina zauri shekaran jiya yau kwana kamar hudu. Sai wani ya kira ni sai na ce wane ne, sai ya ce man Sadusu ne. Na ce lahiya dai ko, ya ce lahiya lau, amma ina so in ba ka sako ne. Sai na gane bahilla ce ne, sai na ji magana shi ta hila ne, yake cewa sako na mene ne. Ya ce sakon da yake so ba ni, na sa an zo an kashe masu mutane. Kuma ni ban sa a kashe kowa ba, ban san ma an kashe ba. Wurin ka na fara ji, barin tambaya in bincika in ji wurin da ake. Sai daga baya na ji labari wasu masu garkuwa da mutane ne suka shiga mota da wani ɗan sanda. Sai suka riƙa waya suna cewa to ga sunan hancin wata mota mai kama kaza mai kama kaza. To jin wannan abin sai ɗan sanda ya farga ya ce to shi ba zai da ya sai ya shiga wannan mota ba, akwai magana. Sai haɗa su da 'yan banga bisa hanya. Suka dawo da su suka bincike suka gane 'yan garkuwa da mutane. Yayin da 'yan da shi ɗan bangan da na kira suke gaya ma. Daga nan dai ban tsara sannan yadda aka yi ba. Shi kenan sai kira ya ce ban wai shi yanzu abin da yake so. In sa a zo a yi sasanci kowa ya zo zauna lafiya. Ko kuma duk abin da zai faru ya faru mun ba ni kwana bakwai. Na ce to kwana bakwai da ka ba ni, ni ka ba. Sai ya ce wai ni ya ba. Na ce to ina jiran ka nan da kwana bakwai ɗin. Amma ni kuna ɗora min laifi abin da ban sani ba. Ni na farko dai ɗan sanda in za su in kama mutane ba su fiɗi ma. Sojoji haka, haka 'yan banga. Saboda haka ni magana a kama mutum ba abin da ya sha man kai. Sun dai so suke tunda ina tare da gwamnati in zagaya ma gwamnati. A zo a zauna a yi sasanci a zauna lafiya don ko ba haka ba duk abin da zai faru ba ni kwana bakwai. Na ce to ina jira.
Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa. Shin me ke tabbacin wannan al'amari?
Kamar yadda ka samu labari mu ma haka muka ji a kafar sadarwa ta sada zumunci social media kenan ana ta yaɗa wannan jita-jita cewa a 'yan bindiga 'yan ta'adda sun aika da takarda za su zo su ɗauki fansa. Abin dai da muka samu labari akwai mutanen garin Batsari inda suka kama wasu mutane waɗanda suke zargi 'yan ta'adda ne kuma suka far musu. Mutanen nan DPO na Batsari ya je ya kwashe su wanda daga baya a asibiti suka mutu mutum biyu. Wannan fargaba shi ne ya jawo yaɗa jita-jita na cewa ɓarayin daji 'yan ta'adda suna nan za su ɗauki fansa. Ruhu mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Idrisu Daban Dauda ya riga ya bawa mukaddashinsa wanda yake kula da harkar bincike na CID cewa a gudanar da cikakken bincike domin a gano gaskiya al'amarin kuma a tabbatar da cewa waɗannan 'yan ta'adda ne ko ba 'yan ta'adda ba. Kiran da zan yi wa al'umma shi ne su kwantar da hankalinsu kuma jami'anmu mun ƙara ba su ƙaimi da ƙarin gwiwa cewa su sa ido a kan abin da ka iya je ya dawo.
Sanshi Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sani Sha'ibu Malamfashi, haɗin zuri kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Ya Laraba, Amurka ta sanar da gagaba takunkumi kan wasu 'yan Iran biyar da wasu ƙungiyoyin Iran da ta ce suna da hannu a shirin ƙasar na makami mai linzami ƙirar ballistic. Ma'aikatar Baitul Manin Amurka ta ce takunkumin ya shafi Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficient Jihad Organization wadda ke da alhakin bincike da haɓaka makamai masu linzami na ballistic. Har ila yau dai takunkumin ya shafi masana'antun sarrafa sinadarai na Parchin na Iran. Mun ɗauki wannan mataki ne biyo bayan harin makami mai linzami na baya-bayan nan da Iran ta kai kan Erbil na ƙasar Iraki da kuma har-haren makamai masu linzami ta ƙungiyoyi masu samun goyon bayan Iran ke kaiwa Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa. Waɗannan hare-haren tunatarwa ne cewa ci gaban Iran da yaɗuwar makamai masu linzami suna yin babbar barazana ga tsaron yankin da na ƙasashen duniya. A wata hira da aka yi da shi a ranar Talata da ta wuce, tsohon shugaban Amurka Donald Trump kai tsaye ya buƙaci shugaban Rasha Vladimir Putin da ya fitar da wasu bayanai da Trump ya yi imanin cewa za su na iyalan shugaban Amurka Joe Biden sun aikata laifi da ya shafi hudda kuɗi. A cikin wata hira da gidan talabijin na Just the News 20 da ake kira Real American Voice, Trump ya nuna watakila Putin ya bayar da bayanan saboda yana ganin za su cutar da Amurka. Trump ya ce muddin Putin yanzu ba masoyin kasarmu ba. Shugaban na Rasha zai iya yin bayanin dalilin da ya sa a cikin shekarar 2014 'yar kasuwar Rasha Elena Baturina, matan marigayi tsohon magajin garin Moscow Yuri Lashkov, ta biya dala miliyan 3.5 ga wani kamfani da magoya bayan Trump suka ce yana da alaka da Hunter Biden, dan shugaban kasa. Na ganin Putin zai iya sanin amsar wannan, in ji Trump. Na ganin ya kamata ya fitar da ita. Trump ya kwatanta biyan kuɗin da cewa an yi wa iyalan Biden, amma a zahiri an yi shi ga wata ƙungiya da ake kira Rossmann Sinica. Hunter Biden shi ne asalin wanda ya kafa asusun saka hannun jari na Rossmann Sinica, amma lauyansa ya ce ba shi da wata alaka ko wata riba a Rossmann Sinica Tonton.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Toma Adela, yanzu anan Washington DC a wagonmu na cewa karfe 3:11 na dare. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Don't go away, but I didn't push to the day. In charge, you say,
kudi a duniya kun shi ne mai aji to kar mu manta Allah shi ne yau mu gaba daya da mu da aljanu da gobe sarki mai duniya wai ne mu bar bambanci ya in Najeriya mu sai muke juna tsoron Allah mu sa shi a zuciya mun tausi duniya mai
shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com yanzu haka anan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:17 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Bakasa waba.
Nakasa ba za ta zamkasa waba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa bakasa waba wanda ke maida hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Ba wannan mako shirin na kasa ya nufi kasar Ghana inda wakilin muryar Amurka Hamza Adams ya zanta da wani dan kwallon guragu dake taka leda wa wata kungiyar dake Kumasi matashin wanda asalinsa dan Niger ne ya tsinci kansa a kasar Ghana bayan da ya sami takardar shaidar kammala koyan aikin sakar kujeru a kungiyar cigaban na kasassu wato Caritas dake birnin Yamai kyaukyawar mu'amalar da ke tsakaninsa da jama'a ta sa ya sami karbuwa a fagen wasannin Ghana inda har ma aka bashi takardar shaidar dan kasa
nine naku Hamza Adam yau shirin ya kawo mu ne daga nan birnin Kumasin jihar Ashanti a kasar Ghana na tare da ni wani bawan Allah ne da shi kuma Allah subhanahu wataala ya jarabce sa da nakasa bi ma'ana shi gurgu ne mallan ko zaka fadi mana sunanka sa'annan daga ina ka fito ko kai dan kasan Ghana ne
lalle sunana Aminu Yaro jihar na to jihar Dogon Dutse can garin mu a kiran shi gezanya wajen bagaji kuma na zo Yamai na zauna Yamai na aiki Caritas daga nan Abeni na yi koyon aikin ball na koyi sakon kujeri sai tafiya ya kama ni nazo ni can tuke nana nan cikin Ghana
wani abin sanadiyan zuwan ka ko dai daman kana sha'awan zuwa Ghana ne
eh gaskiya dai akwai sardinya ko ba gaskiya ba don saboda taman da muke koyan aikin nan ba a tallafa muna eh tura sun ku doke mu aiki Caritas muke yi amma ɗan lokacin iyaye mu ba su tallafa muna ko ba gaskiya ba ba a baka kudin abinci ba a taimaka maka rasuran da zaka sa sai Allah ya sa mu kuma mun koyi wannan aiki kadan no kuma mun ka komo nan a nan Ghana
wadanda an ka dauke ku wannan sana'a guragu kadai ne ko dai akwai kuma masu kafafu
lalle gaskiya guragu dai kawai yake doka sai dai wani kuma wanda Allah ya dan rage irin wani hankalin shi ba shi daidai ko wani abu shi hankal doke mu na aiki
to cikin wani shekara ne ka iso anan kasan Ghana
eh nazo na fara zuwa Ghana 2006
kar 2006 kenan
eh
kallaka kwa shekara 17 kenan daga nan kasan Ghana ko
lalle dai kai last time shekara 17 anan kasan Ghana
to sai daga nan Ghana da ka iso kana bara ne ko dai kana da wani sana'a haka da kake
lalle da nazo Ghana dai ban zo na bara ba bakon zamana nazo na aiki na ne na kuje yin saka kujeri ko gado na durobobi haka wani ya samu yin mai to tamin nan 2006-2007 da fadan ya fara daga bakko sai ni zo aikin ban samu ni ayi don mutane ba kwanciyar hankali aya nan sai ta yaya kawo na Asante region kuma shi yanzu zo kuma shi kuma aikin nan ban samu wurin zama ba ban samu wurin waldan da zai taimaka mini ne ba sai ni zo na zuwa bara na nima abin da nake ci kadan kadan nan nono nake bara nake ci Allah kuma ya taimake ni ni zo nan kuma shi ni zamna ni zo kuma mun ka samu wani timin da ake bugawa na ball ni zo na shiga cikin harkar sports na wasa na ball kwallon Ghana.
Na'am, kace sports team ball wato Murzali da kenan. Gayanin kai gurgu ta kaka kake iya ka Murzali da. Ko dai da hannu kake Murzawa?
Wallahi da hannu nake Murzawa. Da hannu nake Murzali da sosai.
To, da an kai ka samu ainihin wannan club din Murzali da ka shiga.
Eh gaskiya ne 2009 na ji a kara ina ga uwa ina gura guyayi. Su abuga ball sosai kan skate soka. Eh wani kujera ne da muke hawa ake cewa skate kanshi muke hawa muke buga ball sai mun je a kara 2009 ne je naga abugawa. Da ake bugawa to ni gaskiya dai kuma shekamare na da ni ja kara haini kasa zama. Ni kashi zama sannan ni buro a kara ni ce to tunda akwai yan uwaye na kuma shi kuma ni member ne a kuma shi mutane da sun sani na zo yin yimi in kirkiri wasan nan a Saint Region ne men uwaye na mu buga. Da ni zo ni kayan uwaye na wasu suwa so wasu ba su so. Za mu gure a zage mu kaza da kaza ci mu su hankuri insha Allah akwai ci gaba cikin al'amarin saboda Allah ya rige ka ne ba rige ka ne saboda ka zama kai kade ba ka wani abu a'a ga abinda Allah ka mun 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 mu buga ball ina ta kalira war kasan miss duniya in me kawai zo ma in dan wuri akwai an sumun ci an shahi shi ne doki ball kariya kake ka karbi na in ja kana in dama kan yi kuni
bi ma'ana za kai ke cire ni da wanda ya kasance mai kafafu kenan
sosai in dan wuri ne an shahi shi in dan na kan suke ko me kawai na yazo mu buga ball da shi na in kece shi in yanka shi
to ta kaka ka samu dama ka iya ka kirkiro irin wannan wasa mai kayatarwa haka ba tare da wani ya dungube ka ba
eh gaskiya dai haka nan ne na zo na samu wannan wasa sai lokacin na buga NBA na basketball sai ni zo akun waye na arna guragu wanda ni da ni zo na shiga ina cikin su da ni ga wannan wasan yazo sai ni je wata baturiya ta fito daga Japan sai ta ce min ah wai ta ga irin wasan gana mu na skate soka na nemi mata yan waye na mu zo mu buga wasa zartanye mu nace mata insha Allah ni ma zan nemi waye na mu zo mu buga wannan wasan sai ta ce min to ina ne suke tabbani lamanta da komai ni zo nan ga a cikin kumashi mun ka zo ne nemi waye na mun ka zama da ita cikin su wurin committee center mun ka zauna da matan mun ka zauna da ita mun ka tattauna ta taimaka muna da gesi da wani kayan ball dai duka haka mutun ne Japan ne mu anan tike dai mu zuwa daga sentiment social club muke buga ball da dan abin gan mu to shi ainihin manager namu wanda ya bude wannan group na skate soka Ghana shi director gaba dai a kara yake kiran shi Albert sai ta ce mai to tun da dai ta ga wasan mu ya da kyau za ta rika Saint Region ta taimake mu amma ta je ta ga shi wancan director dake a kara ya rika mutana a kara ya kuma ta rika mutana a Saint Region
ko ya sunan club
eh sunan club din mu nan kuma shi sunan shi Ascent Warriors Skate Soka
Asante Warriors Skate Soccer.
Yes, sunan timin ce nan nan kuma shi.
Kai kada ne malum Bahaushe da kake sharakawa cikin wannan kungiya na Murzali da.
Gaskiya akwai Hausa cikin mu saboda skating nan na Hausa sun kai yawa.
Kan su kuma guragu ne.
Dukan su guragu ne.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan hira idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Aminu Yaro dan kwallon guragu dake kuma sun kasar Ghana da wakilin sashen Hausa Hamza Adams. Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Malam Sule. Yanzu kuma lokaci ne da Radwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana.
Kan tattalin arziki da gwamnati ta dauka na akan hanya amma ba su isa ba in ji tafe jaridar Ghana Times ta rawaito wannan labari jaridar ta ce tsohon ministan kudi Sattafe ya bayyana cewar sabbin matakai da gwamnati ta bada sanarwar su domin tallafawa al'umman kasar kukan dan ba zai yi maganin lamarin da ake ciki na matsin tattalin arziki ba ya nuna cewar dangane da munin lamuran fasuwan kasar gwamnati za ta ci gaba da neman bashi kuma wannan hali yayi imani zai ƙara yawan bashi da kasar ke da su kara sa wa tsaran aikewa da kuɗi haraji harajin ilave kuma baye ne kuma jan kunni ne bako ne ga ci gaban Ghana Atu Fosin ne ya faɗi haka kuma jaridar da Herald ta ruwaito tsohon mukaddashin ministan kuɗi kasar Atu Fosin ya faɗa cewar harajin ilave wani abu ne da bai kamata a yadda a gabatar ba kada ku sawa tsarin aikiwa da kuɗi haraji mamban majalisa na Jumako Enyan Esiyama ya faɗi haka ne a haraban na majalisar dokoki bayan da ministan kuɗi Ken Furata ya gabatar da jawabinsa akan harajin na ilave ya kara da cewa jam'iyyar NDC na sukan harajin na ilave kuma haraji ne na kuma baya da kuma jan kunni ranar talata ne 29 ga watan Maris ministan kudi ya gabatar da motion din gabatar da harajin na ilave a majalisar dokoki da kuma na leka dandalin Ghana News Agency wannan labarin na zakulu bude bakin iyakar kasar Ghana zaman da muka yi dai tsawon shekaru biyu tamkar wani
yaki ne a nace. Sakataren jiha Volta na NDC James Gono shine ya faɗi haka yana mai kwatanta wani zamanin da an kai inda amilan ewa sun kai kaura daga birnin nace zuwa inda suke yau. Suna kwatantawa da irin zaman da sun kai shekaru biyu yayin bullan cutar COVID-19 da aka kulle bakin iyakan. Hali da al'umman wannan yanki sun ka shiga yake kwatantawa da zaman da mulkin fir'aunanci na King Agokoli inda ya rinka tarsasawa mutanen su. Sa'annan mamban na NDC yake jinjina wa shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da amshi da yayi da kiran da aka yi masa daga jam'iyyar da kuma ungunni da ke bakin iyakan har ya kai ga bude bakin iyakan gabaki daya. Bana a Japan ya shiga cikin ɗan takarar neman kujeran jam'iyyar NPP. Jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce ana saura kimanin shekara daya jam'iyyar ta bayyana da takarar fiddagwani wadda zai shugabanci jam'iyyar New Patriotic Party. Takara na neman wannan tikiti ya ƙara yin kamari. Wanda daga bayan nan ya shiga cikin 'yan takarar ne Kwabena Aje a Japan tsohon sakataren labarai na tsohon shugaban kasa John Aje Kunkufuwa shekara ta 2001 zuwa 2006 tsohon babban magatakardar jam'iyyar NPP ɗayan waɗanda sun kai takarar neman shugabancin ƙasar yayin neman maye gurbin shugaba Kunkufuwa a zaɓen shekara ta 2008. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanul Muktara ba sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To madalla a gaida Radwan Allah da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Wasu jami'an Ukraine sun faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta kare alƙawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soji a wajen babban birnin ƙasar Ukraine Kyiv da kuma arewacin birnin Chernihiv. Yayin da aka ba da rahoton samun ci gaba kaɗan a zagayen tattaunawa zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa Rasha ta mayar da wasu sojoji kaɗan a kusa da Kyiv a cikin ƙasa da sa'o'i 24 da suka wuce, amma ta ce babu wani daga cikinsu da ya koma sansaninsa na gida. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da sabon shafin intanet na gwamnatinsa covid.gov, wanda aka tsara don zama dandalin samun sabbin bayanan annoba tare da samar da damar yin allurar rigakafi, gwaje-gwaje, jiya da kuma takunkumi a wuri guda. Da yake magana da manema labarai a fadar White House, shugaba Biden ya kuma roki majalisar dokoki da ta amince da ƙarin dala biliyan 22 na tallafin gaggawa don taimakawa ci gaba da yaƙi da cutar covid-19. Jakadan Amurka a Somalia Larry Andre ya yi Allah wadai da hare-haren baya-bayan nan da mayakan Al-Shabab suka kai a faɗin ƙasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 60. Da yake magana da sashin Somali na biyo ya ranar Talata da ta wuce, Andri ya ce hare-haren da aka kai a Mogadishu, Beledweyne da kuma wasu wurare ana nufin hana Somalia samun kwanciyar hankali. Jiya Laraba Amurka ta sanar da gagaba takunkumi kan wasu 'yan Iran 5 da wasu ƙungiyoyin Iran da ta ce suna da hannu a shirin ƙasar na makami mai linzami ƙirar ballistic. Ma'aikatar Baitul Manin Amurka ta ce takunkumin ya shafi Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficient Jihad Organization, wadda ke da alhakin bincike da haɓaka makamai masu linzami na ballistic. Har ila yau dai takunkumin ya shafi masana'antun sarrafa sinadarai na Fortune na Iran.
To madalla gaishe ka masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma. Idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ta gabatar da shirin da kuma Salman Abu wanda ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashim Gubel da na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa salamu alaikum.